A karkarar bazaga ne da aka gudanar da taron muhawara akan zaman lafiya a karkashin lemar HACP cewa da hukumar jamhuriyar Niger mai aikin wanzar zaman lafiya da ya shafi al'umma da jami'an tsaro da jama'ar da ke zamne a wuri guda da sauransu. Taron ya wakana a karkashin shugabancin Kaptan Bubakar Alishina, shugaban gundumar birnin Kwani, tare da halartar magatakardan ofishinsa da magajin nan gari na Leila birnin Kwani Tsarnawa da Bazaga da sarakunan gargajiya da manyan ma'aikata na bariki na wannan gundumar da sauran jama'a. Ga jawabin da Kaptan Bubakar Alishina ya yi a wurin wannan taron.
Kwanciyar hankali zaman lahiya shina cikin abu na farin, shine ma na farin wanda yasa a yau soji ina cewa da wannan Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie wanda General Abdourahmane Tchiani yake shugabanci a nan kasar mu ta Niger, cikin kasashe uku na IOS nan kasar mu ta Niger, shi ya kai mu ga wannan matsayi bisa kan wannan zamantakeya ta zaman lahiya wadda ita ce ta farko da ta zuga shi ta daukan mai hankali sosai har ya tashi tun da sanyin safiya ya dauki wannan matakin domin neman kare al'umma wadda ta shiga cikin halin yaya zan yi, kuma kowa ya san da haka, in baka gani ba kana jin labari ko kana gani a tele halin da kasar mu take ciki game da zamantakeya wadda mun ka samu kanmu kanin ranar 26 ga watan Yuli. Don haka domin ya tabbatar muku da wannan kwanciyar hankali yana tsaye tsayin daka neman shi ga al'umma kasar mu ta Niger, shi an mahwarin kwanan baya kun gani a yanar gizo, kun gani kun ji labari, duk abun da ya kamata a nemo a zo an je an nemo shi kuma yana nan take. Don haka ku tabbatar da wannan kwanciyar hankali zaman lahiya. Muna fatan Allah ya taro waɗanda sun kaɓace ya maido su a zamna lahiya. To muna wannan fata domin yau abubuwan da attahe ba mu fatan mu muyi aiki da su bisa ga ƙyan uwanmu, bisa ga ƙyan uwanmu, tunda komi lalacewa hannunka baka hidda shi ka yada, dole ne zaka hakuri da shi sai dai ka nemi yanda zaka gyara shi ko ka wanke in yayi datti ne, amma dai kai baka hidda shi ba. Kenan dan uwanka ne komi abun da ya shiga ciki ka san da an sa shi ne, waɗanda sun ka sa shi Allah ya ba mu inci mun kore su. Yanzu shi da adda saura muyi addu'a ya maido hankalin shi ya komo ya zamna lahiya.
Sai dai wannan taron ya zo ne a daidai lokacin da waɗansu 'yan bindiga da ba a gane ko su wane ne ba suka kashe wani bawan Allah a washe garin gudanar da wannan taro a ƙauyen Baudi, inda suka iske shi a gidansa suka yi masa kashin gilla, kamar yadda magajin garin Bazaga Manu Ibrahim ya yi mini ƙarin bayani.
Limu waye su haye cikin juwayi sanadin wani hari da 'yan ta'adda suka kai garin Baudi. Garin Baudi shi a cikin komin ɗin Bazaga daga parti ta yammacin komin. Wannan abin ya abukuna daren jiya, inda 'yan ta'adda suka zo suka iske wani bawan Allah a gidan shi musamman suka same shi, kuma ba kowane tsakan dare na ba suka wannan aika kuma suka tsere. Lallai jami'an tsaro da aka hada musu sun kai dauke, amma dadda abin da Allah riga ya kawo ko kahin abin gashin nan sun dai aikata abin da suka aikata, kuma Allah bai sa aka same su ba.
To yalla wannan 'yan ta'adda ana iya cewa haqiqatul amri yalla sun tsallako ne daga Najeriya?
To ba mu iya gane saboda dalle nan bakin iyaka muke. In ma an ce sun tsallako daga Najeriya, to ba abin mamaki bane, saboda duk mahi yawan irin wannan al'amuran da ke faruwa nan cikin komin din nan, don ka abuwa da suka zo muna daga ƙetare, muna al'umman mu ba ta yi irin wannan lalacewa ba, har su duki abin gashin nan, ko shi ke abin da zamani ya kawo ba tabbata akwai ba. Amma dai shi daidai zaman kusancin mu da iyaka shi ne mahi yawa ke kawo mana irin wannan matsalolin.
Shi wanda suka kashe yalla dan kasuwa ne ko menene matsayin shi a garin na Bauni inda sun kai wannan aika?
Dan kasuwa ne mai kasuwancin shanu shi kai. Eh, kasuwancin shanu shi ne sana'ar shi.
To kamar yalla ko sun tafi da wasu dabbobi ko kuma sun tafi da wasu mutane?
Daga lokacin da suka zo suka yi wannan aika aiki, lalle sun kori dabbobi na gidan, kanan da mayya suka kura. da ikon Allah dai dabbobin ba su taida su ba, watakila ko wani salo na can nasu, daga baya dai bisa shan karshen ta duka sun komo gida.
A nasa bangaren shugaban rundunar ɗan sanda na gundumar birnin Kwanichiya da commissioner Rabi'u Sule, jan hankali yayi game da muhimmancin samun kyakkyawan dangantaka tsakanin jami'an tsaro da fararen hula don inganta sha'anin zaman lafiya.
Al'umma in ta karawo ma jami'an tsaro goyon baya ba, duk irin hikimar su, duk irin da ya kamata suka yi karatu na su kawo tsaro, to za a samu karanci cikin wannan aiki. To kuma har kenan dole sai al'umma ta kama da kanta lokacin da za a samu tsaro mai inganci. Kowa ya zanna lahiya, zaman lahiya kuma shi ne za a sa a samu kwanciyar hankali. Kwanciyar hankali ita ce za ta sa a yi aiki na ƙasa da cigaban ƙasa, kamar noma da kiwo da aka yi zance yanzu. To nan ko ba su samuwa, dole sai da goyon bayan ku, ba ta yiwuwa sai da goyon bayan ku. To kenan yanzu goyon bayan nan ya ne kamata a kawo shi, shi ne sai da hulɗa, hulɗa ta kwarai. Ita kuma hulɗa mai ke kawo ta, na farko dai ya kamata a samu cuɗanya tsakanin jami'an tsaron da ake gani da kaya, wasu suna ji tsoronsu da horon hulɗa. Ita kuma cuɗanya ba ta samuwa sai an zo kusance juna, ko mu ɗauki ƙafa mu zo wajen ku, ko kuka ɗauki ƙafa ku je wajen mu, ko harin kenan yau ma ku zama tsoho don mu waye mutane kai, ku gane mu, mu gane ku, muna wuri guda ana tattaunawa, kenan yana sa tsoro ya hita. Na ɗaya kenan. Na biyu, ya yiwu ku ɗauki ƙafa ku je wajen barukoki na jami'an tsaro, saboda wasu al'amura nan da hayar da rayuwa, tunda kowane fanni ya shahe ku, don ku ne aka ɗauke mu, ake mun biya, muna aiki don mu kawo ku tsaro. Kenan in kuka je can kuma ya kamata a ce kuma kuna samun tarbiyya na kwarai mai inganci. Kun ga kenan shi ma yana sa in ana tarbo ku da inganci za ku sake jiki, za ku yi daɗi da abin da ya kai ku a muku, kenan za a sabon ɗa ta ƙara ƙarfi tsakanin jami'an tsaro da ku.
A nasa ɓangaren wakilin mai martaba Alhaji Muhammad Salifu Sardau na sarkin birnin Kwanni a wurin wannan taron cewa da ya hayyabiya muradi ya gayawa mahalarta taron da suka haɗa da hakimai, malamai, manoma da makiyaya, ƙungiyoyin mata da na matasa na wannan karkara tare da 'yan kasuwa, da cewa fa neman ilimi na ɗaya daga cikin ababen da ke wanzar da zaman lafiya.
Abin da muka fata ga mutane, zaman lahiya na kamu yau, duk abin da zaman lahiya bai kawo tashi hankali bai kawo shi. Kuma mahimmancin wani abu wanda ka iya sawa zaman lahiya shi dore, mutane ku kula da ilimi, ku bar sakin yaran ku sagaga. Yau duk wanda ya taimaki ɗa ne kamar ya taimaki ƙasa na shiga harkar ilimi, lalle yaro bai son karatu. Karatun ga na boko da na arabiya duk wanda ya yi su, wani bai isa hijabi shi kai shiga hanya ta lalata. To da Allah yasa ana da ilimi, to alhamdulillah an huta, duk wani tashi hankali kare shi kai, taimaka ma yaran da mata da maza duk a sa su rakwa.
A cewar Mamman Bello wakilin sarkin Fulanin birnin Kwanni a wurin wannan taron na wanzar zaman lafiya a karkarar Bazaga, yana da kyau a tabbatar da adalci idan ana son samun zaman lafiya. Kamin daga bisani ya nemi kauce danganta ta'addanci zuwa wata kabila.
Wannan zance shine idan zaman lahiya ake so cikin ƙasa ko cikin al'umma, abu na farko mai muhimmanci shine adalci, justice be ritabu. Idan an karki adalci, to insha Allah za a samu zaman lahiya. Kenan mu wanga magana na ɓangaren hukumomi ne, hukumomi su yi abunda a adalci tsakanin al'ummominsu. Sannan wanda biyu wanda nake so in yi magana akan shi shine kada mu yi kuskuren danganta mutanen banza waɗanda ke kawo tashi hankali cikin al'umma da wata ƙabila. Bandi ba su wakilcin kowace ƙabila, mutanen banza ne wanda sun addabi kowa, ba su ifarnya kowa ba, ba su ragama kowa ba, kowa suke harma. Don haka kada al'umma mutane su dinga danganta manga banditism kin da ƙabila.
Wannan taron dai na samun ƙoƙarin HACP, Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix, da kuma Projet PASO. Haruna Mamman Bakwa na birnin Kwanni, sashen Hausar Muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.